juya shikenan sun musulunta suka tafi gurin mutanen su wato kuma suna musu wato gargadi kalu suka ce musu ya qaumana
qaumana inna sami'na kitaba nunzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'iya allah wa aminu bihi yaghfir lakum min dhunubikum wa yajirukum min adhabin aleem
malaman tafsiri suka ce daga musulunta su shikenan kuma sun zama masu da'awa suka dauki wannan sako na tallan addini suka kai wato mutanen su Allah ya ce kalu suka ce ya qaumana ya ku mutanen mu inna sami ya ku jama'ar mu inna sami ila kitaban lalle mu mun ji wani littafi unzila min ba'di musa an sauka da shi bayan wato annabi musa wannan zuma malaman suka ce aljanin yahudawa ne tunda yadda al'umma suke su ma aljanin haka suke akwai musulmai akwai yahudawa akwai kristoci akwai masu bautar gumaka majus a cikin su saboda haka suka ce ya qaumana ku mutanen mu ina sami ila kitaban lalle mu mun ji littafi unzila min ba'di musa wanda aka sauka da shi bayan annabi musa musaddiqan lima bayna yadayhi wannan littafi ya gaskata lilita tafan da suka zo kafin sa ya gaskata taura ya gaskata injila ya gaskata zabura da sauran su ya hadi ila al-haqqi kuma mun saurare shi yana shirewa zuwa ga gaskiya shine zuwa ga addinin musulunci wa ila tariqin mustaqim kuma yana shirewa wato zuwa ga hanyar madaliciya ya qaumana ya ku mutanen mu lalle muna kiran ku ajibu da'iya allah ku amsa kiran allah kiran annabi sallallahu alaihi wasallam wato ku amsa kira zuwa imani wa aminu bihi ku yi imani da alqur'ani nan ku yi imani da annabin da aka aiko yaghfir lakum min dhunubikum allah zai kankare muku wani daga cikin zanuban ku malamai suka ce wai an ce min wato saboda ashashanta zanubi shi zanubi kala kala ne akwai haƙi na allah to in haƙi na allah ne duk yawan san mutun ya tuba allah yana yafe masa amma in abiyat irace da haƙin ɗan adam to wannan kuma sai mai haƙi sai suka ce li anna min al mazalim wato domin a cikin aljanin akwai wanda sun je sun cuci wani to in suka cuci wani to wannan sai mai haƙi amma in dai tsakanin su da allah ne duk girman sako in mutum yana kafirci ran da ya musulun ta allah kuma ya share masa ai ko ma bai kafirta ba yana musulmin ma in ya sako in ya tuba allah yana sa a shafe masa suka ce wato yaghfir lakum min dhunubikum allah zai ya kankare muku wasu daga cikin zanuban ku wa yajirukum min adhabin aleem kuma ya tsare ku daga azaba mai radadi ita ce azabar wutar jahannama na'am
wa man la yujib da'iya allah fa laysa bi mu'jizin fi al-ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin
ubangiji yace sai suka ce wa man la yujib da'iya allah duk wanda bai amsa kiran Allah ba fa laysa bi mu'jizin fil ard ba zai tsere wa Allah bayan kasa ba ma'ana la yu'jizu Allahu bil harbi da gudu ba zai tsere wa Allah ba wa laysa lahu min dunihi awliya kuma kuma bayan Allah ba shi da wani masoyi mai taimaka masa wanda zai ije masa azabar Allah ulaika waɗannan wato da suka ki amsa kiran Allah fi dalalin mubin suna cikin fata wanda yake wato mabayyane
أولم يرى أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير
وبنجي يتي سوى أن متاني أولم يروا سوما سموسن تاشن القيامة نم أولم يروا بساني بني أن الله الذي خلق السماوات والأرض وبنجي ديها لتي سمي ya halicci kasai walam ya aya bi karki na kuma bai gaji ba ya halicci samai ya halicci kasai kuma bai gaji ba wato gajiya bata riski ubangiji a wajen halitta sama da kasa ba wato bi kadirin wato ba sa gani yana da iko ne ala anniyar mauta wato ya raya matattu bala lalle haka ne Allah mai iko ne wato akan raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle ubangiji mai iko ne wato a bisa dukkan komai نعم
ويوم يورد الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
نعم وبنجيزي yake cewa ويوم يورد الذين كفروا على النار tunarar da za a bigiro da kafirai wato akan gidan wuta ana musu azaba sai a ce musu alaysa hadha bil haqi shin yanzu wannan abin da kuke dandanawa ba gaskiya bane da kuke musun tashin alkiyama, kuke musun azaba, kuke musun kaza, kuke musun kaza. Yanzu shin wannan azabar ma da ake gaya muku a duniya da kuke cewa fatina bi mata iduna in kunta min sadiqin, kamala abin da kai mana alƙawari na azabar in gaskiya ne, to yanzu wannan azabar din ba gaskiya bane, Allah zai tambaye su. Za a ce musu alaysa hadha bil haqqi, shin wannan azabar yanzu ba gaskiya bane? Qalu bala wa rabbina, za su ce tabbas gaskiya ne mu rantsi da ubangijinmu. Sannan kam bayan sun yarda gaskiya ne ma sai su rantsi da Allah, mun yarda gaskiya ne mu rantsi da ubangijinmu. Qala, sai Allah ya ce fazuqul azaba, to ku ci gaba da dandanar azaba bima kuntum takfurun, saboda kafircin da kuka yi wato a gidan duniya. Na'am.
Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wa la tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahir balagh fahal yuhlaku illa al-qawmul fasiqun.
Malam yake cewa malaman tafsiri suka ce da Allah ya tambaya ya ce wai alaysa hadha bil haqq, yanzu shin wannan azabar kan shin ba gaskiya bane? Suka ce bala wa rabbina, eh gaskiya ne mu rantsi da ubangijinmu. Sai aka ce wai wa inna ma akadu kalamuhum bil qasmi, wai san karfafa maganar su da rantsuwa ne, tama'an fil wato fil kulas, saboda suna tsammani za su kubuta. Domin me hay su itarafu bil haqi, wai anan wai sun faɗi gaskiya, wai suna tsammani wato kamar wato za su kubuta. Allah madaukakin sarki yake cewa sai aka juya ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam haƙuri, saboda abinda mutanansa suke. Allah yake cewa fasbir, kai haƙuri ya rasulullahi akan cutarwar mutananka, kama sabara ulul azmi min ar-rusul, kamar yadda wato manyan manzanni masu matsayi wato suka yi haƙuri, wato annabi Musa, annabi Ibrahim, annabi Isa, annabi Nuhu, wayannan sune ulul azmi min ar-rusul, wato manzanni wanda suke masu girman himma. Kamar yadda suka yi haƙuri wato akan cutarwa mutanansu, to kai ma wato kai haƙuri. Malam yake cewa wato manzanni da suka zo kafinka, fatakuna za azmi, in kai haƙuri kai ma sai ka zama abocin himma. Suka ce fa kulluhum zu azmi, dukkan annabawan nan kowane annabi wato ma abocin azama ne. Waɗansu suka ce akwai tabidi, wato waɗansu ba sa su a ciki ba, saboda ai Allah ya gaya wa annabi Adamu walam najid lahu azma, ba mu samu wato azama da himma tare da annabi Adam ba. Haka kuma ya dangane da annabi Musa, yace wala takun ka sahibul huti, kar ka zama kamar wato ma'abucin jirgin ruwa. Saboda haka sai ana ganin wa'annan din kamar wato matsayin su bai kai nasarar wato annabawan ba. Allah ya ce wala tas'ajil lahum, kar ka nemi gaggautawa mutananka azaba, wato shine kar ka nemi azaba ta zo wa mutananka, duk da cewa su suke nema suna cewa fatina bi mata iduna in kuntum min sadiqin, ka kawo mana azabar, kawo mana abin da kai mana alƙawari din gaskiya ne. To Allah yake falat wala tas'ajil lahum, kai din kar ka gaggauta azabar ta zo musu, domin kada ga halu kana roko Allah kuma zai saukar. Malamai suka ce wato an ce da annabi sallam, saboda ganin yadda kafircin sai ya tsanani, kar yayi sa'awa ma da Allah ya saukar musu azaba. To amma kuma sai aka bashi haƙuri, aka ce fasbir, kai haƙuri kamar sabar ulul azmi na rusul, kamar yadda ulul azmi masu girman himma daga cikin manzanni wato suka yi haƙuri. Shine malai yake cewa sai daga nan sai manzon Allah aka umurce shi ya haƙuri, kuma shikenan sai ya haƙuri ya daina neman a gaggauta musu da azaba. Amma lallai azaba ai ba makawa za ta sauka musu, wato ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna, sai ka ce kamar ranar da za su ga abin da aka musu alƙawari na azaba a gidan lahira, za su ce lam yalbasu illa sa'atan min nahar, kamar matan da suke ma ba su zauna a duniya ba illa sa'atan min nahar, wato kamar da wuce wato awa ɗaya ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa hadisi cewa wanda yafi kowa ni'imtuwa da jin daɗi a gidan duniya, in aka je aka tsoma shi a gidan wuta na minti ɗaya, in aka tambaye shi labarin jin daɗi zai ce shi tunda yake bai san ba wani menene jin daɗi ba, bai taɓa jin daɗi a duniya ba. Haka kuma wanda yafi kowa wahala, yafi kowa shan wahalar rayuwa a gidan duniya, in aka je lahira aka tsoma shi a aljanna minti ɗaya, aka tambaye shi labarin wahalar rayuwa zai ce shi bai san ta ba. Saboda haka shi yasa Allah yake cewa ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar, idan suka ga abinda suke ciki na azaba inda abin wato a tuntube su ne za su asu ba zauna ma a duniya ba gaba ɗaya ma illa sa'atan min halin wato sai wani dan gaje da sa'a daga wato a duniya wato ba su zauna ba sai dan wani dan kankanin lokaci a cikin wato yini min halin wato a cikin yini Allah ce bala wato wannan isarwa ne daga alqur'ani ma'ana wannan alqur'ani wato sako ne da yake ake isarwa wato zuwa gare ku ma'ana hadal qur'an balagun wato tablighu min Allah ilaykum adin isarwa ne daga ubangiji zuwa gare ku fa hal yuhlaku shin waye kam yake halaka a lokacin da yaga azaba illal qawmul fasiqun sai mutanen da suke wato kafirai alhamdulillah nan ne wato karshen inda zamu aje karatun mu na bana insha Allah nan zamu aje karshen suratul ahqafi idan ubangiji ya laya mu zuwa bai mu dora in muna daga cikin rayu kuma muna cikin koshin lafiya mu dora daga suratul muhammad insha Allah mun kora karatun da gudu saboda akwai malamai da mu gayyata da kuma dan jawabe da za a yi saboda murna da Allah ta'ala ya nuna mana farkon wannan wata kuma ya nuna mana wato gabatar da wannan darasi har zuwa wannan lokacin babu rana daya da aka fasa wannan karatun Allah ta'ala ya kaddara za a yi wannan karatu kuma da yaddarsa kuma an gabatar da shi fatar mu ubangiji ya sa albarka cikin abin da muka karanta kuma ya karba mana wato abin da muka yi daidai kurakuran mu Allah madaukakin sarki ya fi mana kafin in bada abin magana a su malaman mu na farko akwai kalimatu shukr kalmomi na godiya wato da nake so na gabatar a godiya ta farko ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi wanda ciki ikonsa ya ja kwanan mu ya nuna mana wannan wata mai albarka watan azumin Ramadan kuma ya ba mu lafiya ya ba mu iko muka azumci wannan azumi har zuwa kwanakin nan na yau da muke ciki na 28 wanda kuma muna da kyakkyawan zato cewa Allah zai ba mu iko mu karisa azumin wannan wata lafiya lalle wannan ni'ima ce da ya kamata mu yi wa Allah madaukakin sarki godiya kanta Allah mun gode Allah mun gode Allah ka kara maimaita mana Allah ka kara maimaita mana Allah ka kara maimaita mana bala a daidai wannan lokacin mun yi ta addu'a muna roƙon Allah ya nuna mana azumin baki kuma a cikin ikon Allah ya amsa tun daga shi ubangiji ya nuna mana duk da cewa wasu daga cikin mu Allah ya karbe su kafin kamin azumin wasu kuma a cikin watan azumin to amma haka Allah yake kowa ba zai wuce lokacinsa ba amma mu da muka wuce lokacin mu lalle mu kare wa Allah godiya da wannan ni'ima da Allah ya mana ya ba mu lafiya muka yi azumin ya nuna mana lokacin azumin kuma ya ja kwanan mu ya nuna mana gabatar da wannan ibada fatar mu Allah ya maimaita mana Allah ya ce la in shakartum la azidannakum in kuka gode zan kara muku Allah mun gode maka Allah ka kara mana ba za mu gaji da ni'imar wato kallon watan Ramadan ba za mu gaji da ni'imar wato azumtan azumin watan Ramadan ba za mu gaji da ni'imar wato gabatar da ibada a cikin watan Ramadan ba Allah ka nuna mana Allah ka karba mana Allah kuma ka maimaita mana Allah ka karba mana abinda muka yi Allah kuma ka maimaita mana Allah ka karba mana abinda muka yi Allah ka maimaita mana sannan za mu godiya ga musamman shi mai martaba sarkin damban Allah madaukakin sarki ya dawo da shi lafiya domin da tsayawarsa wannan
sai ka shiga da dukkan godiyar da yan hali da
tsoro da na rubuta
da wannan cikin rubutun da ka ci to
mai martaba sarkin damban Allah ya ja kwanansa Allah ya dawo mana da shi lafiya za mu mika godiyar mu wajen tsayawa ya ga karatun nan ya yi ta hanyar wato ba mu mai ba fasawa wajen ba mu mai a kowane lokaci muka bukata wato domin gadadar da karance-karance da ake da salloli a cikin wannan masallaci Allah ya sakanta masa da alkhairi wannan aikin dama haka yake tunda tun kafin a samu wannan karuwa haka yake wannan aikin in Ramadan ya zo shi yake daukar dawainiya a aljifinsa ba Ramadan din ba ma dama shi yake shan mai a masallaci saboda karatu da ake da kuma sallah ta juma'a amma kuma in Ramadan ya zo wato sabon baje da ake yi saboda sallan salloli da ake yi da kuma wato karance-karance Allah ya saka masa Allah ya ja kwanansa Allah ya kara mana irinsu masu wato himma akan aiki na alkhairi sannan har yanzu zan miƙa godiya ta musamman a dalal hadis alkhairiya wato dalal hadis wanda yake duk da yake mu ma ƴaƴa ne na jami'an hadisi din amma aikin su da suke ba da riba rana musamman ƴan media su da suke ta kokarin yada wannan karatu Allah ya saka ta musu da alkhairi su ma Allah ya sa mu yi musharaka da su a cikin wannan lada kuma za mu godiya musamman ma ƴan agajin mu waɗanda suke su ma ba da riba rana suna nan kullun suna ba mu wato gudumawa wajen kula da kayayyakin mu da muke zuwa da su wajen karatu mashina da babura da sauran dawainiya na kula da harkar da ya shafi ruwa da wasu abubuwa a cikin wannan masallaci da rana da kuma da daddare Allah ya saka musu da alkhairi sannan har yanzu jami'an mu na masallaci kama daga kan ladanan mu da masu gadi waɗanda su ma kullun ba zama wajen kula da harkar wato gabatar da wato ayyuka a cikin wannan masallaci Allah ya saka musu su ma Allah sai mu yi musharaka da su a cikin wannan lada sannan da sauran ƴan uwa mahalarta wanda suke zaune a wannan masallaci masu ittikafi da masu zuwa sauraron karatu da masu sallah dukkan mu da muke wannan hidima muna roƙon Allah ya sa mu haɗu a cikin wannan lada nan da al'umma da kuma speaker take kai musu su ma dai wanda suke tare da mu cikin gabatar da wannan tafsiri Allah ya saka ta makuwa da alkhairin sa sannan kafin mu tafi wajen addu'a kalma ɗaya ko biyu da ranjan hankalin mu akai a dangane da wa'azi na san malamai za su yi mana wannan insha Allah wa'azi shi wani abu ne wanda ake yin sa domin ya laye zuciyar mutane kullum dan adam ma abucin mantuwa ne to shi yasa kullum aka ce a riƙa tunatar da shi domin shi tunatarwa kullum yake amfana da mu'mini in mutum bai zuwa gurin wa'azi zuciyarsa bushewa za ta yi saboda haka duk inda mutum yaje ana karanta littafin Allah ko hadisi na ma'aiki ya ba lokacin sa yaje saurara domin da wannan zuciyarsa za ta rayu da wannan kuma zai gyara addininsa kuma idan an zo an yi wa'azi na cikin Ramadan abinda ake tsammani duk kowa mu a ga canji ta tare da shi ba zai yi karo ka zauna a ce wata guda kana sauraron umurnin Allah da hani kuma a ce bayan watan ya wuce ba a samu wani canji ta tare da kai ba to wannan kaga wato sauraron wa'azin ya zama asara kenan saboda haka abinda muke tsammani wa ƴan uwa dukkan mu ya zama wannan karatun ya mana tasiri wajen canza mu daga abin da yake wato shari'a ba ta so zuwa ga abin da shari'a ce umurni shi wa'azi kullum yana shafan kowa in an zo in dai an zauna ana zauna a gurin wa'azi kowa sai ya ji da shi ake tun daga kan mai karatun da mai jan bakin kowa sai ya ji shi ake tabawa a lokacin da ake karatun to saboda haka ya shafi kowa saboda haka ake so kowa ya ji wa'azin a samu canji kuma daga gurin kowa ba na mantawa ba na ko mutumin da ya same ni a gida ya yi min fatawa amma sai ce don Allah mallam ina roko da Allah kar a faɗi wannan magana a gurin wa'azi shi zamani yake yi maganganun muke faɗa a gurin wa'azi kamar da ana yi da wani ne wa'azi kuma bi take duk ta kan wanda ya biyo ta kansa za a bi saboda haka ai kalmar Allah ce ta fi ƙarfin kowa ta gaba kowa ta zo ta sai ta hawan su za a yi a wuce wannan shine wa'azi saboda haka dan kai wani laifi yau an zo kuma karatu ya koro ta kansa a gurin wa'azi ba za a kauce ba dan kai laifin ko kana yi dole za a faɗa saboda haka har roƙona ma don Allah mallam kar a faɗi wannan magana a gurin wa'azi magana ne ni da kai to ha kuma shi ma wani yace wallahi mallam in ana wa'azi na sai inji kurin suna na ne kurin ba a kama ba to kaga to duk wannan alala ce na wa'azi shi ma mai yin wa'azin wani lokacin ya zo kan wani karatu sai ya ji kurin sunan sa ne kurin bai faɗa ba in laifi ne yana yi in kuma wani aiki na alkhairi sai ka ji daɗi in an yabi masu irin wani aiki na alkhairi to wannan shine wa'azi saboda haka duk abin da aka faɗa a kullum muna roƙon Allah ya datar da mu da faɗin abin da yake daidai kuma Allah ya fitar mana riya a cikin ayyukanmu domin babu asara na irin ka yi wahalar aiki kuma ya zama baka da lada akan aiki shi ya sa kullum roƙonmu Allah ya sa kada riya ta shiga cikin aikinmu Allah ya karɓa mana ya kuma wato ya shi mana kurakuranmu lallai dole ne wato shi wa'azi ya shafi kowa idan bukatar ta zo zai shafi shugaba zai shafi talaka zai shafi mace zai shafi namiji ya shafi mai kudi ya shafi mara kudi ya shafi yaro ya shafi babba kowa zai shafi shi in dai mutum musulmi ne ko kuma wato ba musulmi bane in dai mutum ne to wa'azi sai ya biyo ta kansa saboda haka lallai in an gabatar da aiki ana so kuma kowa a samu canji ta tare da shi kuma mai kokari cikin Ramadan din nan mun yi tsayin ayyuka na alkhairi to kada Ramadan ya wuce kuma ya zama mai watsi da ayyukan alkhairi mu sani wata duk wata ne kuma kowane lokaci ana hisabi ana rubuta ranar ayyuka ana rubuta zunubi na sabawa Allah saboda haka ayyuka da muka yi alkhairi a Ramadan ya zo to akwai kwatan kwacin su a wasu watannin wanda ba Ramadan ba me kokari mu dabbaka su in azumi kake a Ramadan akwai azumin Litinin da Alhamis a sauran watanni akwai azumi da ake yi na nafilfili yanzu ga sai tashagwal nan muna fita azumin za ta zo mana saboda haka ayyuka na lada kamar yadda ake su a Ramadan to a wajen Ramadan ma akwai su saboda haka sai mu kokari wato sai mu yi kokari mu dage akai sannan abu na biyu mai kokari wannan aiki na alkhairin da muka yi mu tare shi kare lalace domin ba yin aikin alkhairi ne wahala ba to tare aikin kar ya baci yafi wahala sai mu kokari wato mu nemi agajin Ubangiji wato akan wayannan ayyuka wato Allah ta'ala ya amsa mana ya kuma karba mana kuma ya kiyaye mana wato daga lalace ayyukan mu agoguje na agoguje akwai mutanen da ya kamata mu kara musu godiya don gani da wato gudumawa da suka bayar kamar da na fada da zuna yaban wanda ba sarkin dan ba akwai mutane kuma wanda ke shi na fadi nasu saboda matsayin sa to akwai wanda suke kuma wato kasa da shi misalin kamar shi ma mai girma wazirin dambam kamar ajiyan dambam kamar shi commissioner da waɗansu wanda sun aiko taimakon su ganin wa'azin ya gudana waɗansu kuma wato sun aiko abinci wasu sun bada abinci wasu sun bada kudi wasu sun bada gudumawa iri wani ya bada sutura ganin wato su masu gabatar da wannan tasiri su samu kwanciyar hankalin da su gabatar da wannan wa'azi fatar mu Allah ya sa musu amizani Allah ya sakanta musu da alkhairi to duk da akwai malaman da su yi mana addu'a amma cikin addu'o'i muna roƙuwa saka iyayen wanda suke kwanci a kabari da wanda muke raye mu da su a duniya yanzu haka saka su cikin addu'a iyayen mu sun yi duk abin da za su yi kuma Allah madaukakin sarki ya amsa musu addu'ar su Allah ta'ala bai lalata musu bayan su ba to mu ma Allah ya kyautata mana bayan mu roki Allah kada ya lalata mana bayan mu Allah ya saka musu alkhairi suna kwanci a kabari lalle suna da haƙƙi ne musu addu'a a wuyayen mu muna roko Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah kuma ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka saka musu da alkhairi iyayen mu sun yi mana a Ubangiji inda haƙƙin su a wuyan mu Allah ka ba mu ikon saukewa idan mu kuma muna da wani haƙƙi da suka gajiya wajen kula mana da shi Allah mun yafe musu Allah mun yafe musu Allah ka kyautata kwanciya su Allah ka sa suna gidan aljanna waɗanda muke raye mu da su kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ka sa mu sauke nauyin da yake wuyan mu tsakanin mu da iyayen mu da muke raye da su sannan kuma Allah ka raba mu da su lafiya Allah ka raba mu da su lafiya mu ma bayan mu Allah ka shiga shirye bayan mu muna roƙon addu'a kuma wa al'ummar dambam da kewaye Allah ya kawo mana ci gaba a wannan gari namu ya kuma ba mu zaman lafiya sannan har yanzu zamu roƙi malamai su yi mana addu'a wa 'yan kasuwar mu na cikin gari mai karamin jari Allah ya haɓaka masa jarin sa mai babban jari Allah ya kiyaye masa jarin sa Allah ya albarkaci kasuwancin su ya sa a kawo ci gaba da sauki a cikin wannan gari namu zamu saka ma'aikatan mu a cikin addu'a wanda suke baki yan sanda ne jami'an tsaro ne da sauran ma'aikatan kananan hukuma ne da suke aiki a cikin wannan gari namu da kuma yan garin da zamu sa cikin addu'a Allah madaukakin sarki dai wanda duk Allah ya kawo shi wannan garin Allah ya ciyar da shi gaba a cikin aikin sa annan zamu saka karamin hukumar mu gaba da cikin addu'a da wannan emirate tamu wato har yanzu zamu sa yan uwan mu da suka mutu da kuma rayayyu sannan kuma zamu roki Allah madaukakin sarki a cikin addu'o'in da zamu yi yan uwan mu musulmi da ake kashe su ta hanyar ta'addanci nan Allah ta'ala ya shiga cikin lamarin su ko jiya mun samu rahoto a cewa an jefa bom a Maiduguri wannan kashe talakawa ake kashewa wannan Allah madaukakin sarki shi ya san abin da ya nufata mun san dai in ka ga musiba irin wannan hannayen mutane ne ya jawo to muna roƙo Allah ka yafe mana Allah ka yi mana maganin wannan wato wannan mummunan ta'addanci da ake yi karshe za mu roƙi Allah madaukakin sarki wato iyalanmu Allah ta'ala ya shirye mana da su kuma a karshe zan rufe nawa jawabin da godiya ma ubanmu kuma jagora mai girma wazirin dambam Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya Allah ya jafa masa tunda muka fara karatun nan